Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo akan mitoci 24/41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sanarwa ta internet a kodin yushi akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na dare kuma na karshe a yinin yau. Nan gaba kadan zamu bude layukan mu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyin ku na kashin kanku akan duk wani al'amari da yake damun ku. Kamar kullun lambar da za ku kira don bayyana ra'ayoyin ku ita ce 202-205-6555. Kada a manta sai an danna alamar plus wato karawa kafin a jero lambobin. Kafin nan ku gyara zama don gasar fili ya shirya don karanto muku labarin.
To jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya. Yau juma'a dabban masu zanga-zanga sun yi gangami a fadin kasar Australia a matsayin ranar zanga-zanga ta duniya suna kiran da dauki matakin kariya ga sauyin yanayi gabanin babban taron kolin majalisar dinkin duniya da tsaya a birnin New York. Wasu daga cikin gangamin da aka kira Global Climate Strike wato gangamin kare muhalli na duniya an fara ne a birnin Sydney da babban birnin Canberra. Masu zanga-zangan na Australia sun yi kira ga kasar su wadda ita ce kasa mafi fitar da makamashin coal da iskar gas da dauki matakin rage gurbatacce iskar greenhouse emission. Waɗanda suka hada gangamin sun yi kiyasin sama da masu zanga-zanga 300,000 ne suka fita kan titina Australia wanda ake ganin shine babban gangamin da kasar ta taba gani tun lokacin da aka fara yakin kasar Iraq a shekarar 2003. An gudanar da zanga-zanga a garuruwa 110 da birane a fadin Australia inda ake bukatar gwamnati da kamfanoni su dauki kudirin rage gurbatacce iskar carbon emission zuwa a shekarar 2030. Koken da hukumomin tattara bayanan sirri da wani mai kwarmata ya shigar ya zamto wata babbar matsala tsakanin fadar shugaban Amurka da kasa da bangaren majalisa wanda ya hada da shugaban Amurka Donald Trump da kasar Ukraine a cewar jaridar The Washington Post. Jaridar ta ambaci wasu tsaffin jami'an Amurka dake da masaniya kan batun sun bayar da rahoton cewa Trump ya yi wa shugaban wata kasa alkawari wanda ake tsammanin shugaban kasar Ukraine ne Volodymyr Zelensky. Shugabannin kasashen biyu sun yi magana ta wayar tarho sama da mako biyu da suka gabata kafin shigar da koken ga shugaban hukumar tattara bayanan sirri ranar 12 ga watan Agusta. To labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojin Amurka sun hada kai da jami'an gwamnatin tarayya da na jihohi domin shiga fagen kare zaben Amurka daga kasar London daga wasu kasashe. Jiya Alhamis sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Mike Esper ya yi wannan sanarwa yana cewa daga yanzu tsaro kan zaɓe mai wato kan zaɓe na daga cikin aikin sojoji kuma ma'aikatarsa za ta ɗauki matakin yaƙi da maƙiyan Amurka. Ɗaukar matakin kare zaben Amurka ya zamto ɗaya daga cikin ayyukan soji ya zo ne a daidai lokacin da aka fara yaƙin neman zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 da ke tafe. Inda sama da 'yan takara 12 ke neman tumɓuke shugaban ƙasa Donald Trump. Duk wani damuwar da ake da ita a kan yunkurin Rasha da China na yin katsalan dan a zaben rabin lokaci da aka gudanar a watan Nuwambar da ya gabata, ma'aikatar tsaron Amurka na lura da komai ta hanyar amfani da wasu ƙwararru a fagen kutsen yanar gizo da za a iya kira domin su taimaka ma'aikatar kula da harkokin cikin gida. 'Yan sanda a Zimbabwe sun ce shugaban kungiyar likitocin nan da ake zargin wasu jami'an gwamnati sun kama shi yanzu haka yana samun kulawa a asibitin Harare. Da yammacin jiya Alhamis a gano Dr. Peter Magombeyi a ƙauyen Niyabira kwanaki 5 bayan da ya ɓace. Lokacin da ya ɓace, likitoci da masu jinyar marasa lafiya sun gudanar da zanga-zanga a birnin Harare suna kira gwamnati ta nemo inda yake ta kuma tabbatar da dawowarsa gida lafiya. Da yake magana da sashen Zimbabwe na muryar Amurka yau Juma'a, mai magana da yawun 'yan sandan Zimbabwe Paul Yafi ya ce Magombeyi yana samun kulawa a asibiti. Likitan wanda ya shakira da a ƙara wa likitoci albashi lokacin da ya bace ranar 15 ga wannan watan Satumba ya ce ba zai iya cin takamaimai abin da ya faru da shi ba, ko ta wace hanya ya samu kansa a inda yake, wato wani yanki da ake kira Nyabira dake kusa da tazarar kilomita 33 daga birnin Harare. Dr. Mokombeyi ya ce abin da zai iya tunawa shine kafin wasu mutanen da bai san ko suwaye ba su dauke shi an saka mishi wutar lantarki da ta sumar da shi. Daga ƙarshe yau Juma'a hukumomi a Pakistan sun ce an kashe mejo na soja da wani soja a wani tashin bam a kusa da iyakar ƙasar da Afghanistan. Rundunar sojin Pakistan ta ce harin bam ɗin da aka kai an auna wasu ma'aikata ne da ke aikin kafa shingaye a yankin gundumar Muhammad.
Kuma da lasar filo labarin duniyan kenan kuka saurara. A yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta samu bayanin cewa idan bata dauki matakin da ya kamata na gaggawa domin dakile hanyoyi da ake bi wajen fasa bututun mai da sace-sacen albarkatun man kasa da kuma gurbata yanayin yankin Niger Delta ba, to kasar za ta yi asarar zuzurutun kuɗi da ya haura dala miliyan 2,700 ganin yadda ake facaka da yin lahani wanda kai kasancewa ta'addanci akan bututun mai da kuma arzikin mai a Najeriya wanda gadan bayan sa albarkatun mai ne. Wakilin muryar Amurka Faruk Umar Musa ya zanta da wani kwararre a sha'anin haƙowa da sarrafa mai, injiniya Sani Garba Ibrahim.
Gwamnan jihar Edo Godin Obaseki wanda shine ya jagoranci kwamitin da majalisar zartawa na tattalin arzikin Najeriya ta kafa ya ce lalle binciken da suka yi ya nuna cewa a cikin watanni 6 kawai an yi wa Najeriya lahani na dolar Amurka miliyan 1,000,000 da miliyan 35 wurin satar mai ko fasa bututun mai ko kuma yi wa yanayin kasar ta'adi. To bayan da aka gabatar da wannan rahoto na wannan kwamiti, na tuntubi wani mai sharhi kan sha'anin haƙo mai da sarrafa shi a Najeriya, injiniya Sani Garba Ibrahim, ko yana ganin cewa irin matakai ko shawarin da aka bada wa gwamnati zai iya kawo ƙarshe ko ya rage wannan badakalar da ke yi wa gadon bayan arzikin tarayyar Najeriya lahani. Sai ya ce
abu ne wanda yake da matsaloli da yawa a kansa. Na farko, mutane suna rasa rayukansu kuma yana jan hankalin samari za su ga wasu sun samu abin duniya da sauransu su ma zai ƙara ƙarfafa musu gwiwa, wasu su shiga wasu su shiga, to mutane da yawa suna shiga rayukan mutane yawa ana rasawa. Bayan nan mutane ita kanta kasar da ruwan da yake wannan bangaren shi ma ana lallata shi. Shi ma ya kamata a san cewa idan za a gyara wannan kasar ta zama yadda take a da, nawa za a kashe kafin a dawo da shi. Misali, idan mun ce mun an yi asarar misali mai kamar ganga miliyan 20 da wani abu, imanin kuɗi na kuɗin man ana maganar dala biliyan 1 da wani abu a cikin 'yan watanni kaɗan. To yana da kyau kuma mu auna mu ga cewar rayukan da mutane suka rasa rayukansu da kuma yadda aka lallata wannan ruwan da kasar da wurin nan gaba ba za a iya borata ba, dole sai an sai an gyara.
Kawa ko tunani musamman domin a rika hukunta waɗanda ke wannan barnar, kana ganin matsayin nan akan hukunci in aka aiwatar da shi da gasken gaske zai sanya wasu ba za su ci gaba da shiga wannan mugun aiki na ta'addanci akan sha'anin arzikin kasa ba?
Hakika abin da shi gwamna ba su ke faɗa ya faɗi abin da ya faɗa a matsayin shi na ilimin da yake shi na harkar gwamnati da sauransu. Amma ni a matsayina na wanda yake cikin wannan gida da kuma abubuwan da ake a sauran wurare da sauransu, in ka hukunta mutum kawai ba zai isa ba kuma ba zai hana ba, kuma mutane da yawa za su ci gaba. Abin da ya kamata mu duba mu ga shi ne, na farko mu tambayi kanmu me yasa suke yi in the first place, me yasa mutanen za su tashi har su samu wuri da jefi. Na farko, dole akwai abin da yake karfafa musu gwiwa, daga nan kuma ya ake suke samun dama su jefi wannan abu, kuma me suke amfani da shi don su cima burinsu akan wannan abu. Misali, daga nan idan suka samu abin da suka samu, ta yaya suke fita da shi waɗannan abubuwan ba tare da a ce wasu sun sani ko gwamnati sun sani ba?
A halin da ake ciki dai a yanzu, an tattara wannan rahoton an miƙa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wanda kuma shi ne babban minista a ma'aikatar albarkatun man fetur ta Najeriya domin aiwatarwa. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
wannan rahoto. Hukumar kula da ingantaccen iri na Najeriya ta bijiro da wata sabon hanya da manoma za su gane ingancin iri da kuma kaucewa sayan jabu don bunƙasa harkar noma a Najeriya. Ga rahoton da Hawwa Umar ta hada mana.
Gwamnatin Najeriya ta bullo da wani tsari na amfani da lambobi da za a rika mannawa a jikin leda ko kwalin irin da manoma ke saya don kaucewa iri jabu. Hukumar kula da ingantaccen iri ta Najeriya ke yi wa kamfanonin ingantaccen irin rijista inda za su rika rubuta wata lamba da manoma za su gani su tura ta layin wayarsu ga kamfanonin don tantance ingancin irin. Ibrahim Musa na daga cikin mambobin hukumar gudanarwa na samar da irin.
A matsayinmu na hukuma da majalisar gudanarwa muna iya kokarin mu domin bada tamu gudunmawa ta kowanne hali domin tabbatar da kudirin gwamnatin tarayya na haɓaka tattalin arzikin ƙasa zuwa ga noma ya samu tagomashi. Ba abinda manomi yake so sai ingantaccen iri. Idan manomi ya samu ingantaccen iri ya shuka amfanin gonansa zai karu. Kuma wannan ina ganin a duk nashiyar Afirka Najeriya ce ta fara yin wannan abu.
Shi ma shugaban manoman Najeriya Kabir Ibrahim yayi na'am da sabon tsarin.
To mu dama abinda ke ci mana tuwa kwariya ai magana iri. To sai gashi an ce ga wata na'ura da aka yi amfani da ita ta tabbatar mana da iri na gari. To mu mun fi kowa murna da wannan. Duk manomin da ke Najeriya yayi na'am da wannan abun. Tunda yanzu kusan kowa ma na da waya. To wannan abun da aka sa wanda sai in ka scratching ka tabbatar da yana da kyau to shi zai taimake ka kasancewa wannan abun da ka saya shine wanda dama kake so ka saya.
Manoma maza da mata sun halarci taron tare da bayyana ra'ayinsu kan tsarin iri mai inganci ga bunƙasa samar da abinci.
Sunana Sadiqa Salisu Sharubutu, ina noman kayan vegetable wato kayan lambu, kuma ina noman hatsi kamar dawa, shinkafa da masara. Duk wani manomi da ya san me yake da kyakkyawan burin ci gaba ayo ya kasance cikin farin ciki saboda wannan gata ne akai mana a bangaren mu na noma. Saboda yanzu ka san cewa kamar yadda zaka je shago ka siya magani a kankare maka kaci ka tabbatar da ingancin sa to yanzu shi ma iri haka ake mashi. Wannan kinga kenan ba ma wai ga ƙasar Najeriya ba har wasu ƙasashe na waje abin alfahari ne a ce wannan tsari ya shigo ƙasar mu. Hakan muna fata kuma a hankali abin ya je har ga ƙasashen ƙetare na nan kusa da mu cikin nahiyar Afirka.
To dama can ba ku da wata hanya da ake tantance ingantaccen iri?
A gaskiya zan iya cewa babu. A yanzu ne muka samu saboda a da zaka ganshi package amma sai wannan algus din nan da imana yawa zaki siya abu gashi an sa leda wani ya dauki leda wani ya saka a baka gurbatacce ya yawaita amma wannan shine karo ne na farko da aka yi mana wannan gata a har bangaren mu na noma.
In za a iya tunawa sabon ministan noma Sabo na Nono ya nuna Najeriya ba ta samar da iri mai inganci in an kwatanta da kasashen renon Faransa kamar Niger, Benin da Cote d'Ivoire. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida da Hawwa Umar da wannan rahoto. Masu rika da ku sha'afa har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Kamar yadda muka saba kuma kowace ranar Juma'a ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku na kanku game da duk wani abu da ke damun ku ko kuma wanda ya shafi ci gaban ƙasa. Kuma lambobin da za ku kira su ne 1-202-205-6555. Ga lambobin kuma 1-202-205-6555. Kada a manta sai an danna alamar plus watan karawa kamun a jero lambobin. Kafin nan ku shakata da wannan wakar.
Come on. yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To da alama mun samu kiran mu na farko daga jihar Kebbi, wake kan layi. Wani ne ke kan layi daga jihar Kebbi? To ina ji mun rasa wanda ya kira mu daga jihar Kebbi. Masu sauraro har yanzu dai layin mu a bude yake.
Sunana Ukasha.
To bana Ukasha daga jihar Bauchi, da menene ra'ayinka yau?
Gaskiya ra'ayina akan Bahari ne, abinda yake mana baya kyauta mana.
To menene yake muku da baya kyauta muku?
Gaskiya don walawa talaka a Najeriya na shan wahala. Shi na ganin na burgewa.
To fatan ka
fara Ukasha.
To
kuka da Bauchi.
Ukasha mun gode. Yanzu kuma sai jihar Kaduna, wake kan layi daga jihar Kaduna.
Salihu Musala na Hausa, Birnin Gwari local Gombe.
To Malam Salihu, na Salihu, menene ra'ayinka a yau?
To ra'ayina a yau dangane da magana. Ana magana akan menene ma?
A ra'ayinka ne na kanka?
Yawa, kan maganan rufe boda.
To rufe boda? Menene ne da nika game da rufe boda?
Ina ganin wannan abun ba zai taimaka ma ainihin rayuwar talakawan Najeriya ba. Saboda haka don akwai abubuwan na bukatu wanda talakawa suke amfani da su ta hanyar fita ko kuma shigowa da ake da su a wannan kasan. Saboda haka ina ganin abinda zai taimaki talaka shine ainihin gwamnati ta ɗauki mataki na sayan amfanin gona na manoma.
To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka. Sai kuma jihar Bauchi, wake kan layi daga jihar Bauchi. Jihar Bauchi kana sauraron mu? To da alamun mun rasa wanda ya kira mu daga jihar Bauchi. Har yanzu dai layin namu a bude yake. Masu sauraro, ku kira ku bayyana ra'ayinku na kashin kanku a yau. So ga wani kira da alamun mun samu daga jihar Kaduna, wake kan layi daga jihar Kaduna.
Ajiya Aisha, barka da lasariya.
Barkan mu dai, wake kan layi.
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, menene ra'ayinka?
To abin da ke tafe da ni yau Ajiya Aisha shine cewa game da mai girma shugaban kasa tare da yabawa da girmamawa da darajawa, shine cewa kin ga anan kafan ku da wasu kafafe mun sha faɗa cewa akwai ministocin da kafin a nada bamu san bajabo da bamu ga abin da suke mana ba a arewa, ko da shi da a yanki suke irin su fashola. Yanzu ga ministan nan da aka bashi na wuta ya fice a faɗa kararar cewa ba ko share filin nan ba yi ba na Mambila. Wannan ya cancanta a ce daga ranar mai girma shugaban kasa da muka san shi mai magana daya yanda ya ma tsohon sakataren shi na farko ya kamata a ce ya cire shi a nesa, kuma ya zo ya bayanin kuɗaɗe da ƙaryan da ya masa, ya hukunta shi duniya ta gani. Kuma muna roƙo fatan cewa zai yi haka. Allah sawa sa kuɗa kai kuɗa shi, da fatan za a tashi lafiya.
Amin ya rabbi, mun gode. Yanzu kuma sai kuma Abuja, birnin tarayya, wace kira?
Ina magana da Malam Sa'idu ne.
To Malam Sa'idu, menene ra'ayinka yau?
Ra'ayina shine ina ba 'yan Najeriya su yi hakuri da matsalolin da suke faruwa duk gyara sai an samu shan wahala. Baka karewa a ce za a tsora ka, a ce kai tsoro a cikin jin daɗi.
Haka.
Saboda haka ya kamata a ce ana yin hakuri da dukkan matsin da aka yi a kulfi cewa gyara ne ake yi.
Allah sa. Mun gode.
Wannan shine ra'ayina.
Mun gode sosai da wannan ra'ayina ka, Malam Sa'idu daga Abuja. Yanzu kuma mun samu kira daga jihar Katsina, wake kan layi daga Katsina.
Umar dan koli ne.
To
daga jihar Katsina.
To menene ra'ayinka?
Yau ra'ayina ina kira ga shugaban kasa Nuhu Musa da shugaba Buhari.
Haka.
Ya mutu da Allah ya taimako ya Katsina.
Taimako a wani bangare? Wani irin taimako? Tsaro.
Bangaren tsaro.
To mun gode sosai Malam Umar, Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya da dorewa yanzu kuma da alamun mun samu
wani abubuwan da ake bai sa baki ba.
To Allah ya kyauta, Allah kuma ya sa su abin da ya dace a kai. Yanzu kuma sai Zaria jihar Kaduna kenan, wake kan layi daga Zaria.
Sunana Usman Tanimu, mai radio da TV Bubban Dugo, Zaria Kaduna ta tarayya Nigeria.
To gare ka, menene ra'ayinka?
To ra'ayina a yau shine dai abinda kuka fi dan matsawa ba sama ku kafatan wadan labarai a duk kan maganan tsaro da barbarewan shi a nan kasar mu tarayyar Najeriya. To alhamdulillahi na ji ana ta yawan sharhi a fuskan cewa wannan al'amarin tsaro namu gaskiya magana akwai munafukai daga kasashen waje da kuma namu na yan cikin gida da ake hada baki ba kawai ne ba. Kuma ina jira ga masu yin wannan ta'addanci. Kasan ku ne, wani ba zai zo daga waje gyara muku kasan ku da ƴan uwa ne da ƴaƴaye duka.
Haka.
Kabila daya, al'adunmu daya, sannan mu zo mu bata kasan mu ba wani zai zo ya gyara mana. Ina kira a gare su su ji tsoron Allah, su daina irin wannan zubar da jinin bayan Allah domin Allah ba zai taɓa yarewa ba. Kuma ina jira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da jami'an tsaro a sake tantancewa, a sake tattacewa. Ba mamaki ba za a samu bada gulbi a cikinsu ba, ba za a samu bada gulbi ba. Waɗanda ba sa tsoron Allah ba sa kuma cikin ƙasansu. Saboda haka ina kira su maga jami'an tsaro su ji tsoron Allah, su yi aiki daidai.
Mun gode sosai Malam Usman daga Zaria jihar Kaduna. Yanzu kuma bari mu ruga ƙasar Nijar. Wake kan layi daga Nijar?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, wake kan layi?
Da ku dogon da ke ga horiyar Nijar.
Wake kan layi, yaya sunanka?
Umma Malam Ali daga dogon da ke ga horiyar Nijar.
To umma, menene ra'ayinka yau?
To abin da an ra'ayina yau bisa ga wada ƴan Najeriya ga wanda take kuce a dan Buhari ya rike wai iyakoki ne ke wai da kasar Najeriya. To tsibin Buhari ya sai aike shi. Tsaron ƙasa na suke yasa abin da suke yi. Tsaron da suke musu kenan da a sa abin da shiga a san ga abin da kai ka. Tun da duk ƙasar da ake wa da Najeriya an san akwai ƙasashen da aka samu ana shigowa da wasu miyagun ƙwayoyi da kuma wasu miyagun mukamman yana zuwa ta ƴan Najeriya. Ya gode mu da Amerika ni da Umar Mahala Ali daga wani gwamnati a cikin yan horon Nijar.
To godiya muke. Yanzu kuma sai Kaduna, wake kan layi daga jihar Kaduna?
Assalamu alaikum, sunana Adamu Jibi daga kamfanin Fatija ji Kaduna Najeriya.
So Malam Adamu, menene ra'ayinka?
Ma ra'ayina yau gaskiya shine ba shakka dangane da halin da jama'a ke ciki a Najeriya. Kuma har a ci misali ƙarin ba nan da gwamnati ta yi, amma a tsawo shi ke gidan rediyo su riga cewa wannan abu ba zai shafi talaka ba. Wannan ra'ayin suka wuce faɗi amma ba gaskiya ba ne.
To amma a yanda ka dar kuma ne?
Hatta a sanan da ya ƙara kuɗi. Wani shinkafan da yake 10,014 ya garra ya kuma wajen 18,019 wani rumu ana cewa 20.
To Allah ya kyauta. Allah ya kyauta.
Har ga Allah yana da kyau ba shakka wannan ba da aka ƙara. Gaskiya talaka zai ƙara jini a jikin shi kawai ya ƙara ɗaukan mataki. Na neman kawai Allah ya ba shi sauki amma ba wannan tsari tsari da gwamnati suke so shi ba.
To mun gode sosai Malam Adamu. Yanzu kuma sai jihar Kaduna har ila yau, wake kan layi daga jihar Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu, wake kan layi?
Hajji Aisha barkanki da yammaci. Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, menene ra'ayinka?
To ra'ayina da ni ta iyawa mutum fa sai Allah. Najeriya da mu ne muka yi ta kukan cewa manoma ba ra cewa suke ba su ƙara noman masara ba. Za mu ƙara noman shinkafa ba saboda sakamakon shinkafanmu ta gida ta karye, masaranmu na gida ya karye. To shugaban ƙasa Muhammadu Buhari domin ya ɓaɓɓugo da tattalin arzikin ƙasa ya ƙoƙarin da ya rufe boda, ba mun ce rufe boda ya yi amfani ba, amma dai duk wani talaka wanda yake noma a arewacin Najeriya yake kuka da Buhari aka rufe boda. Wannan kawai na faɗar son ra'ayi shi ne. Mu dai fatanmu Allah subhanahu wa ta'ala ƙara bunƙasa ƙasarmu da arziki. Kuma muna kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, maganar zamfara har yanzu da ya kamata a riƙa zai a yi bincike akan maganar tsaro akan zamfara. Domin gaskiya zamfaran nan har yanzu akwai rina a kaba da Katsina da kuma wannan Kaduna hanyar Birnin Gwari zuwa hanyar Abuja. To muna fatan wannan al'amari za a tsaya a duba shi, amma dai gaskiya talakan arewa mai noma ya riƙa zagin Buhari aka rufe boda.
To mun gode sosai Musa Ngaro da wannan kira naka da kuma ra'ayin da ka bayyana. Da kuma kiran Musa Ngaro za mu rufe layinmu a da'a idan macin yau. Har yanzu dai kuna tare da muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 5 saura minti 4. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafan kasar Jamhuriyar Kamurufin Kaput suna samun cikas musamman ma wajen samun wanda zai maye gurbin tsohon kocin kasar ta Jamhuriyar Kamaru Clarence Didop musamman kan anda yanzu haka ake samun takun saka tsakanin manyan masu taka ledan kasar Roger Mila wanda yake goyon bayan tsohon dan tamolan kasar Patrick Boma domin ya zanto sabon kocin kasar ko da yake shi kuma Samuel Eto baya goyon bayan tsohon takwaran nasa wanda suka dinga murza tamola tare Patrick Boma wanda ne sa na tambayi tsohon kocin kasar Jamhuriyar Kamaru Musta Umar Inuwa ko ya yake ganin wannan takaddamar da kasar Jamhuriyar Kamaru ta fada a ciki
ka san shishanin kwallon kafa abu ne wanda yake wanda zai ci gaba yana koyar da ƴan wasa zai zamana a samu mutum mai hankali na farko tukunna na ya iya tafiyar da jama'a to shi Boma da ka gani duk wani tsohon dan wasa yayinsu ƴan wasa da suke Kamaru suna so ya dauki ikitin Kamaru saboda yaro ne tun zamanin da yake bugawa yake kwallon da yake wasa ba ta taba samun wani cikin tsakanin sa da ekip kwallon kafa ba haka da shi da dukan yan wasa a sababbi ne a tsofaffi ne ana zaman lafiya mutum ne mai son zaman lafiya da kowa to saboda haka kuma kai ma ka san sha'anin zancen kwallon kafa an ba mutum ne wanda ya iya tafiyar da yanayin da mutane suke ba sha'anin fishi domin kowa na da ra'ayinsa to a samu mai hankali wanda zai rika tafiyar da ra'ayin kowa ya san yadda zai iya tafiyar da mutane to kowa yana bayan makama mila ba ka san shi eto baya son wanda zai zo ya tsaya a wajen filin kwallon kafa wanda ba shi zai masa magana yanzu ba shi eto wato ganye ke kaman shi yau da yake ya samu kuɗi ko in ban da shugaban kasa baya ganin kowa da gashi haka kana gani ko shi ba zai so Boma din ba saboda ba zai zo ya gaya wa Boma abu ya yadda masa haka ba a'a shi Boma ba haka yake ba to shi kuma eto yana so duk wanda za a zo a sa a wajen ya zamana yana dunkusa masa maganar da shi gaya masa shi zai ji to kaga shi yasa shi eto ba zai yadda to shi kuma wane yau idan aka tafi eto shi ba su da rashin yake ba shi kuma ba wani ba shi da wani matsayi ko a gwamnati ko na abin nan ra'ayi kawai ke da shi kuma ra'ayinsa ba a bayansa yau ko ka san shi ma wai yana so a bashi ikifin to bai fito ya furta ba ne
masu magana dai suna cewa mai wa'agin da murhu ba zai cituwansa ba miya ba Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awal Garba da wannan shiri kafin mu karkar shirin ga takaitattun labarin.
To dubban jama'a wato dubban masu zanga-zanga sun yi zangami a fadin kasar Australia a matsayin wato ranar zanga-zanga ta duniya suna kiran da dauki matakin kariya ga sauyin yanayi gabanin babban taron kolin da za a gudanar a birnin Washington DC wato a birnin New York na taron Majalisar Dinkin Duniya. Haka kuma koken da hukumomin tattara bayanan sirri da wani mai kwarmata ya shigar ya zama wata babbar matsala tsakanin fada shugaban kasa da bangaren majalisa wanda ya hada da shugaban Amurka Donald Trump da na kasar Ukraine a cewar jaridar The Washington Post.
To masu sauraro iya abin da muka tanada muku kenan a shirin namu na dare kuma na karshe a yinin yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za mu zo muku da wani sabon shirin ciki har da abar ya huce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. A duk lokacin da kuke da buƙatar sake sauraron shirye-shiryen mu za ku iya yin haka wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafukanmu na Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da Fatu Alimasi da ta hada ta kuma bada umarni da injiniyanmu na wannan lokaci Mr. Greg, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya.